Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da mita 25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey, da kuma ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki, muna farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shin me yasa ne musgunawa mutane fi muni a kasashe masu tasowa irin su Najeriya? Wakilin sashen Hausa ya ziyarci gadan Leoji da ke tsakanin jihar Niger da kuma jihar Kebbi domin ganin dalilin da yasa aka lakawa wannan gadar suna gadar mutuwa. Haka kuma mun dan dubi irin nasarorin da aka samu a yayin da gwamnatin APC da ke karkashin Muhammadu Buhari ta cika shekara guda da kafuwa. Dukka sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Matakin farautar kashe shugaban kungiyar ta'addar Al-Qaida Osama bin Laden shine a sahun gaba a abubuwan da na kudura aniyar yi tun lokacin da na zama shugaban kasa Amurka. Wannan ya fito ne daga bakin shugaba Barack Obama, sai dai ya ce yadda za a gudanar da lamarin ne zama babban kalubalen da aka yi ta muhawara a kai. Wannan shine karin farko da Obama ya cikakken jawabi akan kashe Bin Laden tsawon watanni na bincike da bin diddikin jami'an leken asirin Amurka ne ya kai ga gano cewa Bin Laden na boye a wani gidan bene mai hawa uku wanda ke da tsananin matakan tsaro a cikin birnin Abbottabad na kasar Pakistan. Wani faifan bidiyon leken asiri ne ya nuna wani mutum mai siffar Bin Laden yana atisayen motsa jiki a harabar gidan. Shugaba Barack ya ce sai dai matakin ɗauka ne mai wahala saboda gudun kuskure a faifan bidiyon da aka yi na leken asiri. To amma a ƙarshe ya ce tawagar tsaron Amurka suka nuna akwai yiwuwar 'yan ta'adda ne a gidan bisa ga faifan leken asirin, wanda kuma a ƙarshe aka farwa gidan tare da nasarar hallaka wanda samfurin jininsa da aka gwada ya tabbatar da cewa Bin Laden ne da aka kashe. Hillary Clinton a lokacin tana sakataren harkokin wajen Amurka ta ce a lokacin da suke kallon yadda ake kai harin kai tsaye daga fadar White House ta na'urar tauraron ɗan adam, ji take kamar zuciyarta za ta fito saboda fargabar yadda za ta kaya. Jami'a a Kenya sun ce sun kama wanda yake da mallakar riginin nan da ya rushe ranar Juma'a da ta gabata a babban birnin kasar, wanda ya zuwa yanzu yawan waɗanda suka mutu ya kai mutane 21. Sun ce sun kama Samuel Kamau, wanda shi ne ke da ginin mai bene hawa 6 a matsayin gidajen zama. Sun kuma ce zai bayyana a gaban kotu a cikin wannan makon. Maimakon ceto, ma'aikatan ceto sun ce mutane da dama daga rusasshen ginin benen mai tattare da gidaje da mutane ke zaune a ciki. To sai dai har yanzu akwai mutane da dama da suka ɓace, ba a san inda suke ba. Ma'aikatan sun ce a halin da ake ciki har an fara cire ran sake gano wasu wanda suke da sauran numfashi daga ƙarƙashin rusasshen ginin. A ƙalla dai an ceci mutane da yawansu ya kai 135. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Litinin, ƙura ta lafa a birnin Bagadaza biyo bayan tarin masu zanga-zangar da suka mamaye wata unguwar da ofisoshin ƙasashen duniya suke a shekaran jiya Asabar, inda daga baya masu zanga-zangar suka watse daga wajen sun ba zamani domin zuwa wani bikin addini da in shi ake yi don girmama wani shehin malaminsu na ƙarni na 15 mai suna Imam Musa Al-Khadim. Shugaban masu zanga-zangar Muktada Al-Sadar ya ce ya yi alwashin za su dawo wajen, wato unguwar da nan majalisar dokokin kasar take da mafi yawancin ofisoshin jakadancin kasashen duniya suke a wajen wanda yace za su dawo neman matsin lamba wajen ƴan majalisar kasar don canza zaben da aka yi ko kuma sake shi mafi yawancin ƴan majalisar sun bar wajen tun a ƙarshen makon da ya gabata Dan takarar neman jam'iyyar Republican ta tsayar da shi takarar shugabancin Amurka na sahun gaba Donald Trump yana harmar fuskantar daya daga cikin zabukan fidda gwani masu wahala na jihar Indiana zaben da za a yi a gobe Talata idan Allah ya kai mu tsakanin sa da babban abokin hamayyar sa na jam'iyyar wato Ted Cruz ana kallon idan har Trump yayi nasara a jihar ta Indiana to hakan ya dada masa damar zama dan takarar Republican kafin gangamin tsaida dan takarar da za su yi a birnin Cleveland na jihar Ohio a watan Yuni mai zuwa bisa wasu ƙuri'u na jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa Donald Trump yana gaba da maki 15 a jihar ta Indiana wasu daga cikin ɗan gani ɗan gani kashinin Trump sun bayyana cewa Donald ya kosa ya je ga zaben ƙasa da ƙasa domin ya rabu da ƴan takara irin su Ted
Labarin duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. A makon jiya Malam Awwal Abdulkadir Albarudi masanin halayyar ɗan adam ya yi mana bayanin abin da ya sa wasu mutane ko domin suna da mukami ko kuma domin su jami'an tsaro ne sai su riƙa musgunawa jama'a kuma su kwana lafiya. A ci gaba da wannan hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaye da shi ya tambaye shi.
Malam Awwal, in haka ne me yasa waɗannan abubuwa suka fi muni a nan Najeriya?
Ina ganin akwai wayewa. Zaka ga cewa sauran ƙasashe da suka ci gaba sun jima da gane cewa shi mutum dan ya zanto shugaba ba yana gode cewa shi Allah bane. In ka duba misali juyin juya halin Faransa wanda ake kira French Revolution tun da jimawa mutane suka gane cewa waɗannan ƴanci da haƙƙoƙi ya kamata a tabbatar da su kaga French Revolution tsohon zance ne don haka daga wannan lokacin zuwa yanzu shi yasa zaka samu cewa in ka je ƙasashen Turai suka ga ba dole bane ka iya bambance tsakanin shugaba da waɗanda ake shugabanta shugaba zai iya zuwa supermarket ya yi sayayya shugaba zai iya yin kaza zaka iya ganin shugaba akan titi zaka misali zaka ga cewa sanda Buhari ya kai ziyara wa Brown fitowa suka yi bakin titi Buhari ya shiga taxi ka duba yanda zaka ganshi a hoto babu wani tsoro babu wani abu da sauransu mu kuma in ka duba in ka zo ta wurin mu har yau akwai wannan girmamawa da ake wa shugaban an ka ce mutum shugaba a sarki ne ko dagaci ne ko hakimi ne zaka ga ana bashi wasu shi bare dauka cewa shi daidai yake da jama'a kalilan zaka samu cewa sarki ko wani yana dauka cewa shi daidai yake da sauran al'umma abun takeici shine dukkan mutanen nan suna zuwa kasashen waje suna ganin yadda aka ci gaba suna ganin alakan shugabanni da talakawa idan suka dawo nan sai kaga cewa wannan abun sun kasa aiwatar da shi kuma sun kasa wanzar da shi dole a samu wani babban bambanci da fifiko da rata tsakanin wanda yake mulki da waɗanda ake mulka
Malam Awwal wannan fa ya nuna kamar a cikin ɗabi'un Najeriya wannan abun yake wato ya nuna haka za a yi ta hakuri abin nan ba zai iya gyaruwa ba kenan
eh to akwai abubuwa guda uku da nake ganin idan aka yi amfani da su waɗannan abubuwa za su iya canzuwa na farko abin da ya shafi malamai na addini tasirin malamai na addini a Najeriya tun farkon siyasa har zuwa yau yana da ƙarfi sosai waɗanda ba za a iya inkarin sa ba sawa'un malaman addinin musulunci da malaman addinin kirista idan aka samu malami wanda zai fito ya ringa tabbatar da irin waɗannan gaskiya to ba shakka shine ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa waɗannan mahukunta su ringa razana su san cewa akwai wasu mutane masu bin kadin talakawa na biyu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kungiyoyin farar hula irin su Amnesty International da kuma waɗanda muke da suna nan cikin gida dole ya zanto sai sun yi aikin su ko yanzu idan ka ɗauki misali halin da muke ciki a Najeriya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na kungiyoyin fararen hula sun yi aiki sosai yanda ya kamata kafin zabe amma yanzu in ka kula sun ja da baya don haka dole waɗannan mutane da suke kawo matsala wa sauyi da sauransu kaga suna ci gaba da abubuwan su yanda ya kamata sannan bangaren shari'a a da zaka ji an kira maka wani babban lauya ai wannan lauyan misali bai kaiwa dole an shiga ka wannan da shi kaga yanzu a hankali mun fara gane cewa wasu daga cikin lauyoyin ba wani sirri ne na hatsabibancin su ba kudi ne suke dauka kamar yanda ake zargi su bawa misali bangaren alƙalai ko kuma wasu abubuwa da sauransu so kaga waɗannan abubuwa sune abubuwan da ya kamata misali a duba saboda me waɗannan waɗanda suke kaiwa ga hukuncin nan suke mulkan al'umma suke hukunci wa al'umma talakawa ne irin suke tashi su shigo gwagwarmayar siyasa da gunguwa da wasu abubuwa su kai sai kuma su zo ya zanto sune za su zama suna hukunci to talakan nan dai shine talaka a ƙasa talaka misali ya zama mai hukunci shine talakan nan don haka dole sai an yi amfani da karfin doka kamar yanda yake cewa dan koro yake cewa dole sai an sauya masa hali talaka bai san talaka ne ba don haka babu wani abin da za a yi amfani da su a gani na sama da waɗannan abubuwa guda uku malaman addini su fito su sawa idan su yaji su faɗi gaskiya kungiyoyin kare haƙƙin bil adama sannan kuma bangare na shari'a ya zama an tabbatar da karfinta kuma ta rufe ido ta rinsa ido ta yi aikinta ba wai ya zanto za a ringa diban kaji a ringa kaiwa alƙalan ƙauye ba ko kuma alƙalan cikin gari ko nan Abuja a ringa ake kamar yanda ake zargi a dibi manya-manyan kuɗaɗe a gana musu go a kai musu domin a tauye gaskiya ko wani abu da sauransu waɗannan abubuwa a gani na man Nasiru su ne ya kamata a kula da su yanda ya kamata.
Malam Awwal Abdulkadir Albarudi kenan masanin halayyar ɗan Adam. Kafin ku ji halin da gadar liyoji da ke kan hanyar Kwantagora zuwa Zuri ke ciki a shakata da wannan waka. Wannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya ziyarci liyoji domin ganin halin da gadar liyojin da ke kan hanyar da ta haɗa Kwantagora jihar Niger da Zuru jihar Kebbi ke ciki.
Inganta hanyoyin mota dai na ɗaya daga cikin matakan bunƙasa tattalin arziki ga kowace ƙasa a duniya. Shi yasa ma manyan ƙasashen duniya da suka ci gaba maganar hanyar mota mai kyau ba wata matsala ba ce a wajensu. To sai dai a Najeriya da ke zaman yaya babba a tsakanin ƙasashen Afirka lamarin ba haka yake ba. Ko baya ga ɗimbin mutane da ke rasa rayuwarsu a sakamakon rashin kyawun hanyoyin motar a Najeriya, a wasu yankuna ma rashin kyawun hanyar na sanadiyar tsayawar al'amura musamman hada-hadar kasuwanci na yau da kullum. Misali, hanyar Kwantagora a jihar Niger zuwa garin Zuru da ke cikin jihar Kebbi mai kimanin tsawon kilomita 100 a yanzu haka tana cikin wani hali na fitar hayyaci. Da har ta kai ga ana yi mata taken kabari salamu alaikum. Hatta manyan gadoji guda biyu da ke kan wannan hanya an yi su ne tun lokacin Turawan mulkin mallaka. A ƙarshen wannan mako dai na ziyarci ɗaya daga cikin gadojin da ake kira gadar Lioji. Da ko baya ga dama mota ɗaya kacal ke wucewa akan hanyar kafin wata motar ta shige. A yanzu gadar ta kare tsakiya, al'amarin da yasa saboda hadarinta masu gadi aka ajiye a wajen domin yi madrebobi jagoranci yadda za su hau kan gadar. Na kuma zanta da ɗaya daga cikin masu gadin wannan gada.
Sunana Musa Ibrahim a garin Doji. Wannan matsala ita ce wannan gadan ta kare. Mota ba ta iya wucewa an ba karamin mota ba, inda babban mota ne ba ta wucewa. Yanzu kokarin da muke yi a nan, muna so mu kare lafiyar jama'a saboda nan muke kwana nan muke yi ne.
A nan kuke kwana nan?
Nan muke kwana nan muke yi ne.
Gadan gashi dai ta lotsa, amma an taba samun hadari kuna nan koko?
Gaskiya ba a taba samu ba, amma can da wuri kamun ta kare an taba samu, kuma sanadiyar rashin fadinta.
Yanzu kaman ka san adadin shekarun wannan gada a nan?
Wannan gadan za ta kai kaman kimanin shekara 70 ko 75 haka.
Ga kuma kaɗan daga cikin abinda wasu direbobin wannan hanya ke cewa.
Sunana Shehu.
Daga ina kake yanzu?
Daga Zuru.
Ga shi ka biyo wannan hanya ya kake ji?
Gaskiya hanya ba daɗi.
Ita wannan gada da kake kai yanzu ya gabanka yake ka wannan gada?
Gabana na faɗuwa don ta kusa rushewa.
Sunana Abdullahi Dare.
Ina kai yanzu?
Zuru.
Gashi dai na same ka kan gadan nan ta Lioji, wani hali kuke ciki game da matsalar hanyar nan?
Mu dai muna roƙon gwamnati ta duba mu da ido rahama, muna gyara mu ga gadat.
Kokarin jin ta bakin hukumomi akan wannan lamari dai ya ci tura. To amma ko a lokacin tsohuwar gwamnatin Dr. Goodluck Jonathan da ta gabata ta bayar da kwangilar gyara wannan hanyar kamar yadda bayanai suka nuna, to sai dai kawowa yanzu babu wani abin da ya gudana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lioji a Najeriya.
A yayin da gwamnatin jam'iyyar APC ke cika shekura guda a kan mulki, hankula sun fara kwantawa a wuraren da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram. A takaice, matakan tsaro ya ingantu a wurare da dama. Ya wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto daga Yola, jihar Adamawa.
Kama daga yadin Buni, Potoskum, Goza, Madagali har zuwa Mobe arewacin jihar Adamawa, yanzu ko a iya cewa hankula sun kwanta, inda jama'a ke ci gaba da gudanar da harkokinsu cikin tsanaki ba tare da fargaba na 'yan Boko Haram ba, kamar yadda mazauna garuruwan ke cewa.
Yanzu dai fargaba ya ragu alhamdulillah saboda sabon gwamnati da aka samu, duk da cewa duk abubuwa dai ba a rasa na ɗayan biyu tsoro, inda kaga mutane suka taru duka ana fargaba.
To sai dai kuma duk da cewa hankula sun kwanta, da fala mun wasu ba za su taba mancewa da tabbun da rikicin Boko Haram ya jawo ba. Malam Danladi Muhammad, malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, na cikin wadanda tashin bom ya rutsa da su a masallacin Juma'a da ke kwalejin, yace ko har duniya ta nade ba zai mamance da ta'addancin Boko Haram ba.
Har mutu ba zan manta da wannan faruwar wannan abin ba. Mu al'umma mun zo saboda mu yi mu soke faralinmu, amma kuma ga abin da zai faru. Muna tare da abokanmu, abokan aikinmu, kafin mu wankarta basuna. Yau muna maganan wasu ne daban, sun mutu. Daliban da muke koyarwa sun mutu. Kaman gefenmu dalibai guda hudu suka rasu, so akwai wasu. So kana koyar da dalibi, ka fita kawai saboda kai sallah, ka zo ka samu ya mutu. Wannan abu ne wanda ba za mu taba mantawa ba. Dukkan mutanen da ya kamata su zo suka shiga, imam ya fara huduba ya kare huduba, ana Allahu Akbar sai ga kara. Kafin mu wankarta, mu da muka zama rayayyu a ciki, abinda za mu duba mu gani shi ne kawai gawawwaki. Da kuma wasu suna kuka, wasu basu da kafafuwa, wasu hannuwansu ne ciccire, ba dai abin da ba samu ba. Abin ya shafe ni sosai ma, kwado an kai ni, ya shafe ni a ciki, ya shafe ni a cinyana, an kai ni asibiti jinya.
Shi ma Comrade Ahmad Sajo da ke zama kwamishinin yada labarai a jihar Adamawa, ya kotuno da yadda 'yan Boko Haram suka kwace garinsu na Mobi, da har ma suka sauya mata suna zuwa Madinatul Islam, wato birnin Musulunci.
Wallahi ina tunawa da yata ta bata a daji, ta yi tattaki da kafa kilomita wajen 43 da dare a daji, a duhu babu toci, a kiyayewan Ubangiji ne kawai ya fudda ita. Na iya tuna iyayena kuma sun haura sun tafi har Kamaru, tsohona aka ce ya taka wajen sama da kilomita 20 da kafa da tsufansa. Wato wannan abin ba zan taba mantawa da shi ba, kuma ina tunanin yadda suka yi mana barna, suka je university suka babballe duk har da kofofi da window suka sace, suka kwashe motoci kamar motocin asibiti, suka ɗebe gaba daya da abubuwa da yadda za su motocin makarantu duka suka kwashe. To wayannan abubuwan kullum ina tuna wallahi yana damuna a rai, kuma amma kuma ina farin cikin cewa Allah da ikonsa ya mai da mana garinmu. Yau idan ka je za ka rantsa al'umma da suke cikin garin Mubi sun ribanya wayanda suke wurin lokacin kafin bayyanan nan kama garin.
To ko me hukumomin ba da agaji a Najeriya ke yi ne ga al'ummomin da ke koma garin su za ku kwato a yanzu? Sa'adu Bello, jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ne ta nema ya ku bayyana matakan da suke dauka.
Nan jihar Adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kananan hukumomi da suke nan jihar wanda abin ya shafa, kuma da yawan su sun koma. Kusan zan iya cewa kace 90 wanda da suke sanannun mu sun koma, sai waɗanda kadan da suka rage wanda ba su da yawa ba su kai 8000 ba yanzu a sanannun mu. Kuma da zaran abubuwa sun kammala za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu su samu dama su tsuguna, saboda considering yanzu damuna tana karatowa. Sansanin mu dai za mu ce sun ragu mutane, wayanda suke cikin ungwanni ma sun ragu matuka.
Kawan zure dakarun Najeriya da ke samun tallafin in sa kai na maharba da kuma yin kato da gora na faci gaba da nausawa dajin Sambisa domin kakkaɓe burbuɗin mayakan Boko Haram. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ne. To kafin ku ji kadan daga cikin irin ra'ayin da kuka bayyana, za mu leƙa ƙasar Burundi mu ji wainar da ake toyawa akan samun zaman lafiya domin ƙoƙarin shiga tsakani da aka yi niyyar farawa jiya Litinin an ɗage. Akwai dai fatar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin an naɗa sabon mai shiga tsakani, tsohon shugaban ƙasar Tanzania Benjamin Mkapa, domin ya sake tada injin ɗin shirin samun zaman lafiya. Shawarwarin da aka shirya fara jiya Litinin a Arusha an jinkirta sai wani lokaci cikin wannan watan idan Allah ya kai mu. A halin da ake ciki ana ci gaba da kai hare-hare da nakiyoyi da karkashe mutane da kuma kama mutane, wasu lokutan babu gaira babu dalili. Wakilin muryar Amurka a birnin Nairobi Kenya Muhammad Yusuf shi ya aiko mana da wannan rahoto. Shiga tsakani a siyasance a Burundi da aka shirya farawa a ranar Litinin an ɗage. Jami'ai sun yi misali da cewa akwai buƙatar a ƙara tuntuɓa jami'an gwamnati da na masu adawa. Yunƙurin shiga tsakani na baya da aka yi ƙarƙashin jagorancin shugaban Uganda Yoweri Museveni ya kasa samun wani ci gaba. A saboda haka a watan Maris ƙungiyar haɓaka tattalin arziki da haɗin kan ƙasashen gabashin Afirka ta naɗa tsohon shugaban Tanzania Benjamin Mkapa ya jagoranci shawarwarin da kuma taimakawa wajen samun hanyoyin magance rikicin siyasar ƙasar Burundi. Jami'an da suke da masaniya da tattaunawar da ake ƙoƙarin yi sun ce gwamnatin ƙasar Burundi tana ɗari-ɗarin yin tozali da ƙungiyoyin masu hamayya da ta yi zargin cewa su ne ke da alhakin hare-haren da ake kaiwa jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro. Mai magana da yan gwamnatin Burundi Wuli Nyambiwe ya ce ya kamata a faɗa da shawarwaran a haɗa da ƙungiyoyin masu adawa da suke gudun hijira.
Political talks are going on in the country because we have a commission that is dealing with inter-Burundian dialogue, but we are willing to continue.
Yace yanzu haka ana yin shawarwarin siyasa a cikin ƙasar domin sun kafa wani kwamitin da ke kula da shawarwarin da ake yi a cikin gida. To amma yace a shirye suke su ci gaba da yin shawarwari daga ciki da kuma wajen ƙasar. A saboda haka yace tilas su fita ƙasar su je su gana da sauran 'yan ƙasar Burundi waɗanda ba za su iya zuwa cikin ƙasar ba. Ƙungiyar da ake cewa CNARED a takaice ta masu hamayya, wadda galibin wakilanta suna gudun hijira, ta zargi gwamnatin Burundi da laifin hana wakilanta shiga shawarwarin da ake yi. Mataimakiyar Daraktan ƙungiyar Amnesty da ke yankin, Sarah Jackson, tace jinkirin yin shawarwarin da aka samu yana shafar kwanciyar hankali a kasar. Tace ta ga yadda ake jinkirtawa da dage yin shawarwarin. Idan kuma aka yi haka, talakawan Burundi su ne suke dandanawa. Sarah Jackson tace an samu karuwar tarzoma da take haki da yancin jama'a da kuma musgunawa mutane.
The last year has been marked by killings, torture, arbitrary arrests, and what we've seen in the last couple of weeks is an increase in.
Tace a cikin shekara guda an ga karin kashe-kashen da ake aunawa da musgunawa jama'a da kuma da kama mutane babu gaira ba dalili. Haka kuma tace abubuwan da suka gani a ƴan makonnin da suka shige shine karin auna mutane ana yi musu kisan gilla ko kuma hare-hare akan manyan mutane daga dukkan bangarorin kasar. A makon jiya wasu ƴan bindiga suka kashe wani babban jami'in soja mai mukamin general tare da matarsa da kuma mai tsaron lafiyarsa. Matakin da shugaba Pierre Nkurunziza yayi Allah wade da shi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe fiye da mutane 400, fiye da mutane 150 kuma sun ace daga ƙasar tun lokacin da aka fara wannan rikici. Yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraron mu. Waƙa bakin mai ita aka ce tafi daɗi.
Assalamu alaikum biyoyi hausa, sunana Muhammad Sani Babaran Mashegulo Kalgamin Niger State. Na Allah biyoyi na sa taimaka isa min da sakona zuwa ga kungiyoyin nan guda biyu wa'inda suka haɗa kansu suka ce za su je su shiga to yi zaman jirsa a fara shugaban ƙasa AFROC. To abin da za su yi gaskiya na ɗaya bai dace ba don mu dai talaka Najeriya ba mu goyon bayan su akan wannan aikin. Da mu mun yarda mun kuma gamsu da mulkin shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari kuma muna fata Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma Allah ya taimaka musu. Amma su abin da za su yi ba mu goyi bayan shi ba. Sannan shekaran mu hudu ko ma shida muna cikin bala'i na mutuwa da kashe rayuka na Boko Haram ba mu sanya sun yi da su ce za su je su tsaya fadar shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ba domin su nuna musu sacin rai ga abin da yake faruwa ba a Maiduguri da Yobe da Adamawa ba. Amma yanzu an samu zaman lafiya, an samu kwanciyar hankali a cikin wa'yan garuruwan na Maiduguri da Adamawa da Yobe, sannan su za su je su ne da zaman jirsa gaskiya ba mu goyi baya ba ko ba za mu goya musu baya ba. Don haka muna kira ga wannan ƙungiyoyin su iya kansu da yi ma mulkin Buhari zagon ƙasa, don wasu ana so a yi amfani da su ne domin biyan wata buƙata. Don haka mu goyi baya su ba, mu dai talakawan Najeriya da matasan Najeriya da duk ɗan Najeriya gaba ɗaya mu goyi baya wannan aiki da za su yi ba. Mu mun yarda da mulkin General Muhammadu Buhari kuma mun gamsu da shi, kuma muna roƙon Allah, Allah ya ƙara mashi ƙarfin gwiwa wanda zai yi cigaba da ayyukan da yake na alkhairi, don mun san mai niyya ne kuma zai insha Allah. Da haka ba mu goyon bayan su ha ko ba za mu yarda abin da za su yi ba. Assalamu alaikum biyu sai an jima.
Assalamu alaikum, sunana injiniya Muhammadu Mai Gero Makeji Kwantagoro jihar Neja. Sun ga sakona da shugaban ƙasar Najeriya kuma da wanda abin ya shafa game da kuɗin da an kafa ƴan majalisu na Najeriya. To rep ɗin bidda na jihar Neja ya abin arziki ya zo ya faɗi kuma ya tara mutanen su mai lalura sun haɗa mai ya ɗauki kuɗin ya ba su, amma sauran ƴan majalisu sun ce ba a ba da kuɗin makarya ya kai musu. To don haka ina kira ga gwamnatin tarayya ta bayyana abin kowa ya ji saboda talakawa su sa'in zahudu sara don abin da an ka ba su a mutane aiki. Don haka shugaban ƙasa yana mai fatan alheri, Allah kare mana shi, Allah taimake shi. Kuɗin da ya ba 'yan majalisu ya jaddada da ya an ba su don sun tofa ji a ƙarya ne ba ba su ba. Allah taimake shugaban ƙasar Najeriya ya kare mana.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Matakin farautar kashe shugaban kungiyar ta'addar Al-Qaida Osama bin Laden shine a sahun gaba na abubuwan da na kudura aniya tun lokacin da na zama shugaban ƙasa Amurka. Wannan ya fito ne daga bakin shugaba Barack Obama. Wannan shine karin farko da Obama ya yi cikakken bayanin kashe bin Laden. Jami'ai a Kenya sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe ranar Juma'a da ta gabata a babban birnin ƙasar, wanda ya zuwa yanzu yawan mutanen da suka mutu sakamakon rushewar ginin sun kai mutane 21. Sun kuma ce zai bayyana a gaban kotu a cikin makon nan. Dan takarar neman jam'iyyar Republican ta tsayar da shi takarar shugabancin Amurka na sahun gaba Donald Trump yana haramar fuskantar daya daga zabukan fidda gwani masu wahala na jihar Indiana, zaben da za a yi gobe Talata idan Allah ya kai mu, tsakanin sa da babban abokin hamayyar sa na jam'iyyar wato Ted Cruz. Ana kallon idan har Trump yayi nasara a jihar Indiana, to ya dada samun matsawa da damar zama dan takarar na jam'iyyar ta Republican.
Kashin shirin wannan hantsi kenan, sai kuma shirinmu na al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa kin mai allice a madadin sauran abokan aiki, nake mana fatar alheri a wuni lafiya.